الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيان خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعم كسابا وشيك بركاتهم لحديثا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن مكياتكم وأن للكافين عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي الحنبلي المقدسي يربوتا رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba, ajiya mun shiga sabon babi ko bangare wanda yake bayani dangane da muhimmancin aure da kuma waɗansu ka'idodin da ya kamata a kiyaye akan abin da ya shafi aure. Mun ga hadisi na farko, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira da ainihin samarin da suka samu dama da su yi aure. Wanda baya da daman yin aure ba zai iya ɗaukan ɗawainiyan aure ba, to shi kuma sai ta fama da azumin nafila, domin zai taimaka masa wajen kare mutuncinsa. Sai kuma hadisin yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu, wanda ya bada labarin waɗansu mutane da suka zo suka tambayi matan annabi dangane da ayyukan annabi na ibada a ɓoye a cikin ɗaki, su kuma matan suka yi musu bayani. Saboda haka sai suka raina ayyukansu, sai suka ce za su sanya wa kansu ƙa'idodi na yadda za su bauta wa Allah ba tare da sun samu tsaiko ba. Akwai waɗanda suka ce ba za su yi aure ba, saboda ana ganin hidimomi na aure ko ɗaukan ɗawainiyan gida yana taimakawa mutum wajen rage ayyukan ibada. Akwai wanda suka ce ba za su ci abinci mai daɗi ba, tunda akwai wanda ya ce ba zai ci nama ba, akwai wanda ya ce ba zai kwanta a kimfiɗa mai kyau ba. Saboda haka za su yi ta bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya yi gargaɗi a kan haka, ya gwada cewa haka ba daidai ba ne, kuma ba karantarwarsa ba ne. Annabi yana yin azumin nafila yana shan ruwa, yana kwanciya akan kimfiɗa kamar yadda yake kwanciya akan wato ainihin tabarma, kuma daɗin daɗawa annabi yana cin abinci mai kyau gwargwadon yadda ya samu yana cin nama. Sannan kuma annabi wato ya auri mata ko yana da mata, ya ce faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya yi kyaman barin addini wato sunnata, to lallai wannan baya tare da ni. Sannan kuma mun cika da hadisin Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, wanda yake ba da labarin cewa Usman bin Maz'un din nan dan uwan annabi ne ta wajen shayarwa. Kun san akwai dangantaka ta wajen jini, akwai dangantaka ta wajen surkuntaka, akwai dangantaka ta wajen shayarwa, akwai dangantaka ta wajen alwala. Kamar yadda makaranta can baya, alwala uliman ataka, kamar yadda yake a farkon musulunci, a farkon zaman Madina, akwai dangantaka ta ainihin ƴan uwantaka na musulunci wanda manzon Allah ya kulla tsakanin wani da wani, har ya kasance ana yin gado a tsakani. Daga baya Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. تقول هكا في أكسوك مجانا أينهم قادوا أما دي أقول أمقوانتكا نمسلون في سيدي أمقوانتكا توجن ديني دي أمقوانتكا توجن سركونتكا دقوم أينهم أمقوانتكا واندا مكا أمبتيكي واتونا أكو waɗanda suna daga cikin waɗanda suke da muhimmanci. Amma na farko ya fi muhimmanci ainu, sannan kuma sai na biyu sai mafi masa. To shi Usman bin Maz'un wato sun samu yan uwantaka ta wajen annabi a lamba ta uku ne. ta wajen shayarwa, wajen halimatul fadiyya, duka an kai su ta shayar da su. To an samu irin wannan, babu aure tsakanin ƴaƴan waɗannan guda biyu. Misali a ce wannan an ɗauko shi daga adamami, wannan an ɗauko shi daga yayu, wannan kuma an ɗauko shi daga ina ne, ko da ne ko ina ne, can bakin ruwa ne ko bakin ina, an ji an ɗauko shi, sai aka haɗa su, mace guda ɗaya sai ta shayar da su. To kun ga waɗannan guda uku sun zama ƴan uwan juna, ba mai auren ɗaya, wato ƴar ɗaya daga cikinsu ba zai yi ba, saboda shayarwa ya riga ya haɗa su cikin tarayya. Ina fata an gane. Lokacin da Usman bin Maf'un ya nemi annabi ya ba ki dama ya yi tabattur, manzo Allah sai ya hana shi. Mal muradu bi tabattul al-inqita'u an-zawaji aw al-inqita' an-hayati an-ma'isha, mutum yayi watsi da rayuwa na jin daɗi ko rayuwa ta jin daɗi, ya koma yana bautar Allah kawai, ba ruwansa da sana'a, ba ruwansa da kasuwanci, ba ruwansa da noma, ba ruwansa da komai, shi dai aikin ibada yake yi. Wanda ya ga dama ya bashi sadaka, wanda bai ga dama ba ya bar shi da yunwansa ya tala haula. Da annabi ya ce amma babban dalili shi ne mutum ya yanke gabarin mata, saboda wani lokaci kuma da irin nasu. Akwai sahabin da ya yi bayani yake cewa suna masallaci, annabi yana wa'azi kamar za su shiga aljanna, suna ganin kamar wato an bude kofofin aljanna, kawai jiransu ake yi. Ya ce amma muna zuwa gida a fasnan nisa'a, sai mu cuɗanyu da mata sai mu manta. Sai wani abin ma sai mutum ya manta, tunda wata ƴar ƙwarya, ƙwaryan ƙarya an halatta maka kai wa matarka yadda za ka fita. To kaga a masallaci za ka yi ƴar ƙaramin ƙarya ce, amma tsakaninka da matanka ka sai wani abu ta ce kai, amma fa sun abin nan ka ce a wannan original ne, original ne. Sai da aka ma yaba mini nawa ka sai ake dai ba ruwanki, amma original ne. Saboda kana faɗin yadda ka saya, ita ko ba za ta manta ba, za ta je ta yi bincike. In ta je ta yi bincike ta gano, ta ce Allah sarki nan game da Allah, in za ka saya abu kaza ka ba mu kuɗi. Saboda suna fahimtar masu shaguna sun mai da mijinsu wawa ne, suna masa tagabun, abinda yake kiransa a tagabun. To don haka shi ya sa Usman bin Maf'un ya nemi wato annabi ya ba shi dama. Idan annabi ya ba ki dama shi kenan, kun san dama umarni na farko umarnin Allah ko kuma haninsa, umarni na biyu umarnin manzon Allah ko haninsa, umarni na uku umarnin malaman ƙwarai ko haninsu. Wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Saboda haka in annabi ya bashi umarni ya zama doka, kuma abin ya zama ibada. Ake dama akwai masu jira, sai manzon Allah ya hana shi, saboda babu ruhubaniyanci a musulunci. Jiya mun karanta aya, ruhubaniyanci yankewa gabarin duniya da yankewa gabarin mata kamar yadda fada-fada suke yi domin bautan Allah. Kamar yadda Allah ya ce warhabaniyatan ittada'uha fakatabnaha alaihim illa tigaa ridwanillah fama ra'auha fakari ayatiha. Su suka kirkiro, sai Allah ya ce to mun bar muku, tun farko ba kirkiro musu ba don an san ba za su yi kiyayewa ba. Saboda haka musulunci bai yadda da wannan ba. Shi ne sahabbai suka ce da annabi ya ba ki dama da dukanmu mun dake kanmu. Kun ga abin ya ɗoru ya ƙaru da mai illan bid'a kenan. Bid'a an fara ta, in aka batta ta hayayyafa to sai ta addabi kowa. Yanzu ko bidiyoyin kaɗe-kaɗe da ake yi da waƙe-waƙe da ake a wajen maulidi, waɗansu daga cikin malaman ma magana suke yi, waɗansu daga cikin malaman ma magana suke yi, musamman da yake yanzu zamanin TikTok ne da sauransu, zaka wani malami na tsarika ne ya ce gaskiya kada kadan da ake yi da rayayen da ake yi abin fa ya baki zaka koho a rikice sai kai kana ta balle zaka wadanda in mata ma har kawai wanda nonon su yana waje wai kuma to an ce bana ma har akwai ɗan Daudu na annabi to kun ga bid'a dama da farko an batta to dama abinda take kenan da annabi ya ba da dama ma wannan cewa kada ya aure ya yi aikin ibada to su kuma sahabbai a gefe za su je suna dake kansu ai kun ga annabi ba wai ya ba da dama mutum ya dake kansa bane amma su tunaninsu shine gara mutum ya dake kansa to shine kankat baki ba ma ganin mata wannan shine darasinmu na jiya wani ya rubuto takarda tun wancan karon mallam don Allah ina da tambaya ni ne muka samu rikici da matata har na mare ta sai ta kai ni kotu ni kuma na ce na sake ta shika daya ya mari matarsa saboda rikici ita kuma sai ta kai shi kotu shi kuma ya ji ɓacin rai saboda haka yace ya sake ta saki daya alkali ya rubuta mata shika ya ce amma mu je mu daidaita ita kuma tana gidansu da ya je gidansu sai ubanta ya hana ta fitowa sai ba su gana ba sai uban ya ce ya koma wajen alkalin da ya rubuta ya ce okay ya ce ya mayar da ita aiki ya mayar da ita sai uban ya ce ka koma wajen alkalin da ya rubuta ya warware to shi ne ya ce ya kara da cewa wato yana so ya riga ya mayar da ita kuma sharri shedan ne ya ce kuma ni ina son matata to don Allah mala ya mun garin bayani ya to dawa ya ce da tambayan tana da alaka da kitabun nikah da farko idan rikici ya haɗa ka da matarka kamare ta baka kyauta ba ko da duka ya kama da sai ka yi duka tunda Allah ta'ala ya ce ku dake su a hadisi kuma ya ce darban gaira mubarrihin ko mubarrahin dukan da yake ba mai tsanani ba an ba ku dama in kun ji tsoron tawaye na mata yau akwai duka a ciki amma wani hadisi ya yi gargadi ya ce karka daddaka matanka kuma da daddare ka zo kana neman ta ta zafi tara ma dukanta ko ba ka ba ne ya zamantakewa idan har ta kai ga miji zai daki matarsa akwai matsala akwai matsala saboda haka masu karambani haka da Allah su rage karambani ba daidai ba ne dotun da ka wanka mata mari annabi ya hana marin mace a fiska ayyafan ba karka da ke fiska wala to kafe duk abin da za ku yi maku ya laki ba tare da kowa ya sani ba to kai ka fada mata mari ita kuma mai yawa bata taba kai ka kotu ba kawai sai ta je wajen alkali sai kuma saboda ranka ya baci sai ka aika da saki to a nan ita matan za a ce da ta je wajen alkali bata kyauta ba amma kai da ka aika saki kai ka ji rakin kyautawa don kaman ka yi zuciya ne can ka wanka mata mari baka kyauta ba nan kuma ka aika da saki baka kyauta ba tunda ka aika wa saki wa alkali ne wanda yana da iko ko a shari'ar musulunci an baki dama shikenan sai ya rubuta mata da ya rubuta kuma sai ka zo kana ce a'a shari'a ke dan ne yanzu hankali ya dawo jikinka ka dawo da matarka to a ka'idar shari'a tunda ka ce ka dawo da ita ta mai ku amma da shari'a sai alkali ya daga wancan sakin kuma saki ya tabbata sai an je gaban alkali ya yadda saboda lokacin da ka aika ka ce ka sake wajen rushewa ya fi sauki, amma in za ka gina rana ɗaya za ka gina? Ba zai yi ba yi. Yanzu kan masallacin nan a ce za a zuwa yi wani gyara ko mai, in wajen rushe shi ne rana tsaka, in aka nemi abin nan za a rushe shi rana tsaka, amma zai yi a gina shi a rana tsaka? Ba zai yi ba. To tunda ka aika da saki-saki ya kafu, amma tunda alkali ya rubuta, malaman fiqh suna cewa duk abin da alkali ya rubuta to sai an bi ta wajen alkalin ya warware, inda rikicin yake kenan. Da ka je gidansu, tunda ta tafi gida a ka'ida bai kamata ta tafi gida ba, duk matan da aka sake ta tana zama a ɗakinta ne ta yi hijja. Yasa Allah ya ce kar ku fitar da su, kada ku kore su, ku bar su a cikin ɗakunansu. Kaga iyayensu ma ba za su neme su, amma saboda yanzu wulakancin da ake yi, yasa mata suke tafiya su tafi gidajen iyayensu. Idan aka samu saɓani da matarka, ta tafi gidan iyayenta, don ba hankali kai ba, waɗansu abubuwa za su shigo a tsakani, rikicewa za su yi. Gara idan kuka samu saɓani da matarka, ka bar gidan ka dawo masallaci. Da Annabi ya samu saɓani da matarsa, ina ya komo masallaci? To kai ga kama da waɗansu guest house, ba ga majalisan ku ba a gidan mai, ka je ka zauna mana a gidan mai din, ba ɗakin kwana ne, ba fa da biyu ne ba. Saboda gara kai ka haƙura ka fita daga gidan, kai namiji ne, ka bar musu gidan. Idan cefane ma bai haɗu ba, suka bugo maka, ai baka ba mu kuɗin cefane ba, sai ka aika musu ko ka sa a ba su, don hanya ce ta ainihin fasantawa. La Allah yuhdisu ba'da zalika amra, ai abinda Allah ya ce kenan. Inda ana danna zuciya za a samu saukin abubuwa. To bai yi ba, mai yiwuwa ta tafi gidansu da ya je kuma sai ubanta ya hana ta fitowa, ubanta ya yi daidai. Saboda mai ita idan ta yi rakin hankali sai ka bi nata, ka bi ta da saki. Da ya kamata kai ta surutu, ka je ka ba da haƙuri, ka ce kai baka ji daɗi ba, ta tafi kotun nan. In ka samu ubanta ka ce ta kai ka kotu, ka yi nadama, shi zai je kotu ya kashe shari'a. In ya so kuma a ja kunnenta, sai dai illa lataccen uba ne. Amma in ka ce ba ka son zuwa kotu, ba zai goyi bayanta ba. Me yasa ba ta kawo ƙara wajen ubanta ba, ko wajen wani wanta, ko wajen wani baffanta ko kawunta? Duk ana yin haka. Amma in an je kotu akwai zubar da mutunci, kwaciwa. Amma kai da ka aika da saki kuma ka fi ganganci, tun daga gidan yanzu ka zo kana bi kana ce a warware, ana ce sai kun sasanta. To saboda haka tunda ka ce ka mayar da ita, sai ka tsaya a kan ka mayar da ita, ka je ka samu alkali ka ba shi haƙuri, ka yi fadan ce ma alkali ya sa a kira ta, a kira waliyanta, sai a zo a warware wannan saki. Amma dai saki ɗaya ya tabbata, sai a dawo maka da matanka da ƙarfin kotu. Sai dai kuma ka sani in ka sake sake ta, ko ka sake wanka mata mari, ta sake dawowa wannan kotu, tunda akwai case na farko, to kuma duk abin da ya faru gare ka kai ka ja. Saboda tun farko ya riga an dagula al'amura. Ina fata an gani. Amma da yake ya mayar da matarsa, matarsa ta mai su, kuma da uban ya hana, yana cikin ɓacin rai ne, ya bar shi baba ya huce. Idan ya huce, shikenan sai a sasanta, sai ta koma. Amma kaga saki na farko fa ya tabbata. Inda saki ba zai tabbata ba shine, sai idan bai zo ba zuwa kwanaki kaza, alkali ya rubuta haka, sai kuma ya zo kafin kwanakin ya cika, tunda kun ga bai ce saki ya tabbata ba. Duk sakin da aka rataya ke a cikin abu, akwai as-salatul mu'allaq, ababin saki mai yiwuwa mu ci karo da bayanin wannan. Duk matan da aka ce in ta yi leke ta safu, ko in kika fita ba tare da izini na ba kin safu, to tana yin leke ta safu, tana fita ba tare da izininsa ba ta safu, ko ya sani ko bai sani ba.
yasa ni bana goyon bayan mazaje su dinga barazana haka. Inda har mace tana yawan leke wannan ya gwada gidansu ma tana leke ka hakura ka gyale ta. Inda har ta yi abinci ta yi karbin baki ta yi maka abinci ka fata. Saboda abinda ta saba yi na wannan leken ko a takure take sai ka bincika ka samu menene. Wani sahabi an masa sabon aure saboda tsaban kishi da ya zo sai ya ga matarsa a waje ya ce me yasa ya kama ta da fada kina amarya amma ki fito. Zai ce leka ɗakin ka ga abin da ya faru. Yana lekawa sai ya ga maciji a kan shi kawai maciji ya hau kan kimfidin ya kanan da ne yana kwanci abinsa. Shi kuma ango ne daman da zafin nama da zafin rai ba mamaki wani zai ce to sai suka kama fada da maciji a sai ya fito yana fitowa sai ya ɗauki maki yana ɗaukan maki yana zuwa sai ya samu macijin kawai sai ya koka masa maki maciji ko sai ya mike sai suka kama fada an soki macijin da maki amma suka kama fada a cikin daki suka yi ta fada suka yi ta fada daga baya abinda aka zo duka gawo hukin su aka samu guda biyu sai aka je aka fada ma annabi ga abinda ya faru yace a yace ai a cikin gidajen ku yace akwai aljannu yace ku yi a hankali idan kun ga irin waɗannan mace zai wato kuma su kashe ji so ana iya samu ko da yake gidajen da ne yake samu aljannu banda ne yanzu ko ok ne yanzu ma ana samu nun ba mamaki wata ranar karfe 12 ko karfe da ya ta fito inda ba a yawan tafiya da abin nan kana iya zuwa ka zo ka samu wani tsoho a kofar gidanka yana zaune sai ka ce sannu malam kawai ka wuce a in ka so ka ce kai tsoho in yi wani mummunan taki ai ba zan yadda za ku kare ba tsaye dama ire-iren waɗannan aljanu sun ba a taɓa su ba ba za su taba mutane ba duk da kasancewa aljanin da ya zo ya hau kai kafin ya yi kuskure amma da sai ya masa kashe ji ki kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan abin da kai ka shiga haƙƙin kuma kana razana mu kar ka sake bayyana sai ya bashi waje in aljani ne fita zai yi in kai haka har sau uku ya sake bayyana to kana iya ɗaukan makami kai fada da shi da sunan Allah tunda a cikin mutane yana jin akwai a cikin gudura akwai masu fada da aljanu ko akwai masu fada da aljanu Allah kyauta masha Allah a yau darasin mu na 68 za mu take hadisi na 319 an ummi habiba binti abi sufyana radiyallahu anhuma annaha qalat ya rasulullah أنكه أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمقلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة قلت نعم فقال لو إنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال أروى وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر هيبة قال لا ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بأتاقة ثويبة الهيبة بكسر الهاء المهملة الحاء ولا حديثي ينادي amma a dunkule hadisin yana magana ne akan auren mata guda biyu haramun mace ta farko agola Qur'ani ya ambata agola in ka auri mace kuma ta tare gidanka har ka shiga ɗakinta ka kwana na farko ko ka keɓanta da ita na wani lokaci to haramun ne ka auri ƴarta ƴartan nan kaga itimin ƴarta da ta aura wani waje ke tunda mai yiwa ka auri ba zaura ce ina fata an gane ko ka aure ta bayan ka aure ta sai ta fita daga gidanka da ta fita daga gidanka sai ta je wani gida ta yi aure sai ta haifi ƴa mace bayan wasu shekaru da yawa sai kaga wannan ƴa macen kana so ka aure ta sai aka ce ai ƴar sakakkiyar matar ka ce to ai ƴar ka ce haramun ne kawai ita ma agola ce ba wai lalle sai an zo da ita gidanka ta zauna a gidanka ina fata an gane amma da shar'i min nisa'ikum allati dakaltum bihinna fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum wannan shi yake gwada da ka aure wata bazaura an daura muku aure da safe ko bayan sallah azhar bayan sallah azhar sai ka shirya kai wankan ka tsaffa ka sa kayanka masu kyau ka ce bari ka je dan hira kana zuwa hira kofar gidan zai ga wata budurwa ta dawo da jayika ko za ta jayika ke yan mata zo kin san wance ta ce na sani to ki je ki ce mata wato ya kira sunan wancan bazaura ki je ki ce mata mijinta ya zo mijinta wanda aka daura muku aure da yamma domin saboda ya kauce ma wancan tsohon mijin ke na yarinya ta shiga ta je ta fara ta ce to tana zuwa tana kinzawa za ta fito ta kinza ta fito duka dan fara zance hakan nan to ina wuni ina gajiya sai wancan buduruwan sai ta saki dawowa ta ce kai wannan yarinya tana da hankali wannan yarinya ai abin da ya rage sai aure kusa namiji da gulma wallahi lokaci daga maganganun da yake za a gane cewa sai ta ce wannan ai yata ce ai yata ce ashe dan gargajiya ne sai ya zuguna ya ce baba ya ce baba Allah ya faka miki da alheri baba na baki yanti baba lafiya kuwa shi yanzu yana so ya bar wanne ya dawo kanya ya sallami baba sai daga baya sai ya dawo yana son yar baba kun ga an daura aure har sun je sun dan fara gaisuwa musamman irin wanda yake a gidajen dattawa kun san su ba za su ba su dake a gefe ba tunda bata tare ba sai bata tare ba a kofar gida ko a zauren gida kowa yana wucewa wani lokaci ko kusa da kusa ba a tsayuwa wannan a da mun gani da idon mu haka banda yanzu to ya sallami baba kuma ya sake ta yanzu yana son yar baba za a iya baki yar baba sai za a iya baki me hana ya riga ya tsuguna wa baba ya haƙura mai yawa wani kansa ya kulle da ya zo ya same ta yar aika ya ce to ki je ki kira mini wani ki ce mijinta da aka daura musu aure ya zo da ta shiga ta fada ta fito ta ce tana shiryawa sai ce kai yan mata zo sai yar ina ce ta ce ni yar wannan gidan ne to wane ne babanki ta ce wane mai yiwuwa ko ya san kofin mijin ko bai sani ba misali ya ce bai sani ba wace ce mamanki ai mama na ita ka aura zai ce to gaskiya na fasa bai ma jira uwan ta fito ba sai ya gaba yana zuwa sai ya sanar da waliyin ta ya ce ya saki uwar
shi yanzu yar yake so, ai waliyin uwa ba shine waliyin iya ba, haka ne? To zai je ya samu waliyin iya domin a baki yar, duk da kasancewa an daura aure,
tunda ba su keɓance ba, suka yi wani abu ba, to shine. Yasa Allah ta'ala ya ce min nisa'ikum allati dakaltum bihinna, waɗanda kai dukuli da su, fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum. Idan babu dukuli babu laifi, yasa yake ce ko an ɗaura aure sai a fasa, saboda haka wanda za su iya baka suna iya baka. Waɗansu kuma za su ce a don yanzu kaman mu a nan in haka ya faru ka zo ka ce kana sanya, ai wani ma zai ce wannan maras kunya, wannan ɗan bariki ne ko? Don an fara maganga ba za a baka ba, ba za su yarda ba, duk da kasancewa musulunci bai haramta maka. Na biyu shine sai ta wajen shayarwa kamar yadda na ambata. Manzo Allah da Usman bin Mas'ud an shayar da su a waje guda, yasa ma yace dan uwana ne ta wajen shayarwa. A lokacin da ya rasu, manzo Allah da kansa ya sauka a cikin kabari ya ajiye shi a wajen, kuma yace aje a dauko wancan dutse ya saka a wajen, yace domin in gane kabarin dan uwana duk lokacin da nazo. Wanda aka yake shi yayyayi dauko dutsen ya gagara, manzo Allah yace ba ni waje, sai je ya dauko dutsen shi da kansa ya zo ya sa. Yace na yi haka ne don in gane kabarin dan uwana ta wajen shayarwa a duk lokacin da na kawo ziyara. Har wata mata Ummu Lala tana cewa kai Allah ya karrama shi, Allah ya karrama wannan bawan Allah. Sai manzo Allah yace mata ke waye sanar da ke cewa Allah ya karrama shi? Eh, wannan saboda munasaba zan kawo. Waye sanar da ke cewa Allah ya karrama shi? Ta ce ai na ga bawan Allah ne kaza kaza. Sai ce ko ni din nan ban sani ba Allah zai karrama ni ran ta kiyama ne ko ba zai karrama ni ba. Wato kamar tana nufi Allah ya karrama ki, Allah ya baki aljanna. Shi yasa bata ma fito fili ta ce Allah ya baki aljanna ba, manzo Allah ya kwabe ta. To ina masu raba aljanna yanzu? Ina masu raba aljanna? To wannan kwabe ta da annabi yayi abin ya dame ka, wato kaman ba haka yake ba. Ita kuma tana ganin mutumin kirki ne lokacin da ta yi bacci sai ta yi mafarki, tunda daman Ummul Ala ɗin shi Usman bin Mas'ud a gidansu yake, su riga sun saba da shi, inda yake zaune a gidansu ne. Shine sai ta yi mafarki, ta yi mafarkin irin wannan ruwa da shi a bakin ƙoramar ruwa. Ta ce a'a, ta ce ina ka je, ina kake, kun san kamar mafarki wani lokaci haka yake zuwa. Da ta yi gashi nan na samu ruwa ne kawai na sha. Su a wajensu a saharar Larabawa, wato duk mutumin da ya mafarki ya ga ruwa to albarka ne. Yasa lokacin da ta farka da gari ya waye sai ta zo ta samu annabi, ta ce ita fa wannan abu ya dame ta. Ta ce fa ta yi mafarkin wane da ya rasu, ta ganki da ƙoramar ruwa yana gefen ƙoramar ruwa. Sai manzo Allah ya ce matar, ya ce wannan ai aikinsa ne da ya aikata. Shi ne ta samu kwanciyar hankali. Dalilin da ya sa a duk inda aka shiga wahala, abinda mutane suka fi tsananin bukata, to ka ba su. In ka ba su kwatankwacin irin wannan, Allah zai biya ka a cikin gidan aljanna. In ana wahalar ruwa ka nemo musu ruwa, in ana wahalar masara ka nemo musu masara, in ana wahalar shinkafa ka nemo musu shinkafa, in ana wahalar nama ana kwaɗayin nama ka kawo musu nama. Fi sabilillahi, idan masu wa'azinsu suna wa'azi suna tari ko hanci yana tofewa, kawo nama da yaji kenan. To misali kenan. Don haka yawantaka ta wajen shayarwa yana haramta auren 'ya'yan juna. To wannan hadisi ne na Ummu Habiba, kuma ita ce Ramla bintu Abi Sufyana. Ummu Habiba biyar Abu Sufyana sarkin Makka, ni ita ta musulunta tun kafin mahaifin ta musulunta. Yasa a lokacin da aka zo za a yi fito Makka, da suka saba daga ɗaya daga cikin ƙa'idodi guda shida da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ana son a zo birnin Madina a rarrashi annabi, ai cikin tawagan da aka aiko akwai Abu Sufyana, dalilin da yasa ka haifu Abu Sufyana saboda ƴarsa tana auren manzon Allah, shi kuma da yazo sai ya shiga gidan, yana shiga gidanta yaje zai zauna a kimfidin Annabi, ta ce masa wannan na Annabi ne kai kuma, yace a'a, yace amma ke bayana ake ke kin fada cikin sharri, eh tunda ina ubanki ba za ki banni in zauna a kan kimfidin mijinki ba. To amma duk da haka ya samu saukin haduwa da Annabi, manzo Allah ya saurare shi tunda Annabi yana a wurin yarsa, sai dai kuma da ya saurare shi niyyan da Annabi ya yi da rundunan yakin da ya hada zai je tunkari Makka ya yake su saboda sun saba ka'idodin sulhul Hudaybiyya, manzo Allah bai saurara ba, yace kai hakuri, yace yadda aka saba ka'ida din nan, yace wallahi sai mun shigo Makka sai mun yaƙe ku. To shi ne ya koma, da ya koma sai ya fara taraddadin wace dabara ya kamata ya yi, ya sa da Annabi ya zo da runduna kafin ya shiga Makka, ɗaya daga cikin waɗanda suka fito har da Abu Sufyan ya ce a lokacin ya ce ya musulunta, ya Annabi ya ce to tun da ka musulunta duk wanda ya shiga gidanka ya tsira, man dakala dara Abi Sufyana fa kannaja, shi ne ya yana ce duk wanda ya shiga gidana ya tsira, wanda suka ce me za mu yi da gidanka, mai gidanka zai mana, to Ummu Habiba tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin, tana ba da labari tunda tana matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma Annabi ya aure ta bazaura, sai ta ce ma Annabi wata rana, sai ta ce ya Rasulullah ni fa ina son ka aure ƴar uwata wanda muke uwa ne ubalaya, sai Annabi ya ce ƴar uwanki kuma, ta ce eh, ta ce ni ai ba marowaciya ba ce, ina son duk wanda zai yi musharaka da ni cikin alheri na albarkan aurenka ƴar uwata. Manzo Allah ya ce a'a, ya ce saboda me, kun san Qur'ani ya ce wa antajma'u bainal ukaini illa ma kasalafa, da suna yi a zamanin jahiliya da musulunci ya zo sai ya haranta. To nana Ummu Habiba radiyallahu anha ita tana ganin tunda Annabi ne yana da kususiya ba lalle yawa to kanta hau kansa ba, tunda dama aya ta riga ta faɗa wa ra'atan mu'minatan mahabbat nafsaha lin nabi, idan Annabi yana son ya aure ta khalisatan laka min dunil mu'minin, kun ga aya kwalo-kwalo ta riga ta faɗa. Sai Annabi ya ce me yasa, sai ta ce ai dalili shi ne mun ji ƙishin-ƙishin muna ji a gari ana maganan cewa matarka Ummu Salama, matarka Ummu Salama akwai ƴarta da za ka aura, ko da yake ta ce ɗiyar Abu Salama. Sai Annabi ya ce Abu Salama wato ɗiyar Ummu Salama kenan, sai ta ce masa eh, wato ƴar kishiyanta wanda aka haife ta a wani gida. Sai Annabi ya ce ba ta halatta gare ni, ita wancan yarinyan da kuke magana ba ta halatta gare ni, ko ba domin ta kasance abulata ba, duk da kasancewa ba ta zauna gidan Annabi ba. Dalilin da yasa aka ce duk wanda za su fassara wa raba'ibukum, to su fassara da agwalan da ta zauna a gidan ko ba ta zauna a gidan ba, ya kamata a gani. Sai ya ce ko ba ta kasance agwalata ba, kun ga itin agwalata haramta gare ki, sai ya ce ai ita din nan ɗiyar ɗan uwana ne ta wajen shayarwa. Ya ce Ummu Habiba in ba ki sani ba, da baban wannan yarinya da ni suwai ba, baiwar Abu Lahab ta shayar da mu, saboda haka tunda ta shayar da mu nononta, to haramun ne in auri ƴarsa, saboda ƴata ce, kamar yadda shi ma haramun ne a auri ƴata, saboda yarsa ce da ya faɗa mata wannan sai ya tabbatar mata da cewa a hada bainal uktaini haramun yi wannan haramci na wani lokaci ne ba na har abada bane saboda in ka aure yarinya da ka aure ta kuka zo kuka zauna ta haifa maka yaya kaman guda uku sai aka samu sabani sai ka sake ta da ka sake ta sai ka hadu da kanwanta uwa ɗaya uba ɗaya ta bi da hankali ya halatta ka aure ta ko bai halatta ka aure ta ba eh ya halatta inda waliyin ta zai ba in waliyin zai baka ya halatta ina fata ana fahimtar darasin mun nan eh don na ga masu gilasu da yawa ana fahimta sosai ko duk manya-manya matsaloli ne sai ka auro kanwan uwansu ɗaya ubansu ɗaya mai yiwuwa ita ma sai ta zo ta haifa maka ‘ya’ya da yawa to wani lokaci shi yasa ake samu wani lokaci gado yake shiga cikin juna saboda wannan amma abu mafi sauki wanda muka fi gani kana aure da mace sai Allah ya mata rasuwa kuma tsakaninku akwai ‘ya’ya da yawa tunda Allah ya mata rasuwa sai iyayen su ce to ga kanwanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya mun baka kuma sai ka aura to haka yafi domin saboda duk matan da ka aure ta kuka zauna tare da ita ka sake ta daga baya ka je ka auro kanwanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to ka tabbatar ka hada fara daki saboda kishi to an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa wannan ana nufin ila amadin ne in an samu wani dalili to zaka yi auren wannan kuma ka auri wannan ka hada su lokaci guda ne aka haramta maka sannan kuma dalilin dalawa kun ga wannan hadisi ya gwada mana cewa irin tsaye gungumi tsakanin mata din nan wannan maza ba sai yau aka kawo wata za ta kirkiro ta zo gidanka da ce ai da liman yana nan da rike zan buga misali eh da ce Alhaji Aminu ai Alhaji Aminu tafiyan su Abuja nan da suka je kwana biyu fa sai da yayi kusan kwana biyar kin san dalili kuwa ai akwai wata ce kaza 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 kawai a hada maka rikice kai baka sani ba to shi yasa wani lokaci idan mata suka ji irin wannan aibu mai suka kawo maka wata magana ka bi a hankali ai anan ma ba domin annabi ya nemi karin bayani ba da bai yawa ba za ta faɗa maka ba shi ya ji mamaki yaya za a yi yana aurenta kuma tana ta yin ‘yar uwarta ka dubi kishi irin na auratayya amma tana ce a auro ‘yar uwarta amma da ya tambaye ta sai ta ce ba mun ji za ka auri ‘yar uwarta ba ma to wai shi yasa mu kuma gara mu sauko ‘yan uwanmu su shigo wato mu turke waɗancan kenan ya ce a wancan taɗi ake yi za ta hillo ne ba ta halatta gare ni ko kai ne wani lokaci za a gan kana mu'amala da wani wata sai wani ya ce ai ya samu ‘yan mata kaza 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 don ka samu irin waɗannan masu tsaye gumi a yanzu don wanda bai wuce ka kama kunnensa ba ne ka kamo kunnensa ka jijjiga ka ce wannan uwanmu ɗaya ubanmu daidai ita ka jijjiga kunnensa sai ka sake shi ba zai sake gulman nan ba saboda su mutane suna ganin abu kawai za su ba kuma daidai ba ne yasa asali aka ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wa tuslihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah saboda akwai ka'ida to anan an ambata mana ummu habiba ɗaya daga cikin matan annabi an ambata mana ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi malaman tarihi suka ce ummu salama ita ce ta ƙarshen rasuwa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mata tsawon kwana ta kai kusan shekara 80 a duniya ba abinda bata gani ba ummu salama wace ce ta farko Zainab mintuwa. Annabi ya faɗa mata, ya ce, cikin mata na wanda za ta bi baya na gidan na bar duniya, ita ce wanda hannunta ya shiga. Da su kuma a cikin matan Annabi akwai masu, akwai waɗanda suke manya, akwai ƙanana, ba su gane maganan ba, sai da Zainab, Allah ya mutu rasuwa. Annabi ya aure Zainab bintu Jahashin, ya aure Zainab bintu Khuzaima. Zainab bintu Khuzaima ta rasu a hannun Annabi, amma Zainab bintu Jahashin ta rasu immediately bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yasa sai suka gane cewa ke alaman da ya faɗa na dogon hannu yawan kyauta, saboda duk cikin matan tafi su yawan kyauta. Yasa ake mata alkunya da Ummul Mataqin. Amma ita Ummu Salama ita ce wanda mijinta da ya zo zai aure ta ba musulmi ba ne, ita ce tsaya musulunta. Musuluncinsa shi ne sadaki, shi ne Abu Salama, kuma ya karbi musulunci. Aka yadda da haka aka ɗora musu aure. Duk da kasancewa masabar Malikiya suna ce wannan kususiya ce ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ba kan wannan muke magana ba. Bayan an ɗora musu aure, kuma sun samu yaya da yawa. Kuma lokacin da aka zo aka ce mijinta ya rasu, shi ne ta tuna maganan Annabi cewa duk wanda musiba ta same shi, ma min muslimin tusibuhul musiba, babu musulmin da musiba za ta same shi, fa yaqulu kama amarahu Allah tabaraka wa ta'ala, ya faɗi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa aqlif li khayran minha. Duk wanda musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma ya kara da addu'a Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ka bani lada cikin musibata wannan, wa akhlif li khayran minha, kuma ka canza min da mafi alheri, to fa sai Allah ta'ala ya canza masa da mafi alheri. Kwatsam aka zo aka ce mata mijin ta yaro, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Da aka jima kuma ta ce ta ce yanzu a cikin mazaje zan samu wani kamar Abu Salama kuwa, ita yana da wahala. Wani abin da ta faɗa ya gwada cewa kamar ba za ta yi aure ba, ba za ta yi aure ba kenan, saboda Abu Salma yana kyautata mata, yasa ake son kai ma ka rinka kyautata wa matarka, yadda idan ka bar duniya ka bata saboda tsaban kyautata maka, wato kyautata mata da kai, ba za ta yadda ta auri wani namiji ba, balle ku dai lahira kuna rigima tsakaninka da shi, wa zai ɗauke ka idan aiki da aljanna? Don za a iya samun rigiman nan? Zokwazan sai aka ce bayan ta gama idda, za ka ce manzon Allah zai aure ta, yana neman ta. Amma da farko ita ba ta yi tunanin ma har za a ce Annabi zai zo yana neman ta ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tsohon mijinta Abu Salama ɗaya ne, ai ba ɗaya bane, kun ga kenan addu'an da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa. To tunda Annabi ya aure ta, sai kuma ya aure ƴarta, a ba zai yi ba ai, duk da kasancewa ba ta zo da ƴarta gidan ba, amma ba zai yi ba, haramun ne, Allah ya hana. To shine wannan hadisi, an ummi Habiba binti Abi Sufyana, wannan hadisi daga Ummu Habiba wato diyar Abu Sufyana radiyallahu anhuma, annaha kalat tace ya Rasulullah, tace ya manzon Allah, an kai ukhti ibnata Abi Sufyana, fa auri yar uwata diyar Abu Sufyana, fa kala wa tuhibbina zalik, yace yanzu kina son haka? Fa qultu na'am, tace kwarai da gaske a auri yar uwata, lastu laka bi mukliya, tace aini din nan ban keɓanta gare ka kawai ba, bi mukliya ba ni kadai bace, ba ni kadai ne bi mufrada, ni kadai ce a wajenka ba, tunda ga mata da yawa. Da farko abinda ta ce kenan, wa haqu man sharaka ni fi khairin ukhti, kuma wanda nake so ta yi musharaka da ni cikin irin wannan alherin yar uwata, to da nan ne wadan suke cewa in aka samu dadi ma a gidanku yafi a gidanku ma ina ne a dakin ku ma ina a wajen ka kenan misali kware da gaske to ka tankwacin haka ne ita tana son a samu yar uwarta wanda suke ubansu daya a auro ta ita ma ta zama kishiyanta bai dame ta ba tunda duka matayen annabi ne wa azwajuhu ummahatuhum kuma matayen annabi a nan duniya su ne matayensa a lahira mun ga ba su da matsala ce
na'am fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce haba ke kuwa wato ya ja ta da tadi yaga kawai tana ta shiga cikin tadin sai ya ce inna zalika la yahillu li
ya ce hakan bai halatta gare ni ba sai Allah ya ce wa anta jama'u bainal uttain illa ma qatalafa anan ba kawo ayyu
qala sai ta ce fa inna nuhaddasu mu din nan fara ba mu labari
kun ga kenan gulma ke fara mu
eh annaka turidu an tankiha bitta abi salama kai din nan kana nufin ka auri diyar abu salama qala binta ummi salama sai annabi yace diyar ummu salama
nan bata ambata sunan kishiyanta ba sai ta ambata sunan tsohon mijin kishiyanta shi ko manzo Allah sai ya juyo sai ya ambata sunan kishiyanta
wato kina nufin yar kishiyanki
qultu na'am tace kwarai da gaske kun ga kenan akwai kishi maimakon yar wata ta shigo wato gara yar wata ta shigo eh fa qala ya annabi yace to law innaha yace law innaha lam takun rabibati fi hajari yace ba domin agola ta ce a gidana ba dimana mahaifiyarta tana gidana ba ma hallatli duk da haka dai bata halatta gare ni ba innaha labratu akhi min rada ita din nan biyar dan uwana ne ta wajen kayarwa saboda haka arda'atni wa aba salamata suwaiba da ni da babanta abu salma suwaiba ta kayar da mu fala ta'rifna alayya banati kunna wala akhwati kunna annabi yace kar ku sake kawo mini kuna mun tayi ƴaƴayen ku da kuka haifa da kuma ƴan uwanku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kar ku kura ku sake mun tayi haka in bai halatta aure su ina tare da ku karshen hadisin kenan saboda haka dun kule wannan hadisi ya gwada mana auren abola haramun ne idan an tare da uwata sannan na biyu kuma ƴaƴan dan uwa wajen shayarwa haramun ne ƴaƴan su mata sannan na uku na farko shine wa an tajma'u bainal uttaini illa ma qasalafa
qala urwa urwa bin zubair rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai
kuma kusan hadisan da suke na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan ya tattaro su a wajen nana Aisha da sauran matan
yace wa suwaiba kun ga suwaiba din nan maulatul li abi lahab yattaciyar baiwa ce ta abu lahab wane ne abu lahab
bakon annabi abu lahab kuna abdul muttalib eh bakwa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda Allah ya saukar da ayatin tabbat yada abi lahab wa tabba lokacin da aka saukar wa annabi wa angira akira ta kala qurabi wa khbith jana kaliman ittaba'aka min almu'minin kina annabi ya hau dutsen Abu Kubay kamar yadda wata riwaya ta nuna ya kira gida gida hadda Abu Lahab ya kira dangin tunda an ce wa angir akira taka da ce inda ba ku labari cewa ga mayaka a bayan dutsen nan sun makale duk da kasancewa ba kwa jin hayaniyan da waƙansu ba kwa jin hayaniyan su za ku yarda suka ce za mu yarda saboda kai baka taɓa yin gariya ba ya ce to in haka ne kuwa to ni manzon Allah ne zuwa gare ku sai babban saransa ya ɓace Abu Lahab ya ce tabban laka sa'iral yaumi alihaza da autana au jama'atana yanzu saboda wannan ne ka tara mu kai ta kwale kira kana ya safiya ammatu rasulillah ya fatima bintu rasulillah ya abba
amma rasulillah ya wani ya wani ina karkara mu saboda wannan taballaka Allah wa daranka
yiwu ya tafi mazalla bai mayar masa da martani ba sai Allah ne ya mayar masa da martani ko kai kana wazi mutane suna caccakan ka ka gyale su Allah kine zai kare ka dai amma an taba haƙƙin Allah sai ne sai ko haƙƙin addini sai amma an taba ka personally kai shiru kawai ka gyale su in ba abin da ba za ka faɗa ba amma kun san mu masu dawa ba mu iya haka sai ina jin wani dan committee masallacin nan ko wani mamun masallacin nan ya faɗa ma in nazo na zauna na hura daga kan liman zan dauko daga kan ciyaman din masallaci zan dauko in fekke aishantos aishantos ma baya kashe kwari fiya fiya kawai don an taba ni personally mai ba daidai ba ne saboda haka Allah sai ya mayar da martani amma duk da haka lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a kai shi wajen shayarwa ita wannan suwai bai ta dauke shi yana kuka ta shayar da shi ta shayar da shi kuma Abu Lahab ya yanta ta wani suce saboda wannan ne wani suce saboda wani dalili saboda tana da kirki ya yanta ta to gashi shi kuma Allah ya ce tabbatar ya Abu Lahab gashi kuma an ce tabbatar da Abi Lahab wa tafma gana an kuma duk goma kafa sayasla naran za ta lahab wa maratuhu ba mai shi kadai ba har da matansa hammalatul haqab ko hammalatul haqab fi jidiha hablum min matar amma saboda wannan sai Allah ya yi masa sassauci ne saboda bayan ya riga ya mutu sai wani ya gan shi ya ce kai ya ce me ka haɗu da shi ya ce ai ban haɗu da alheri ba sharri ya zalla wannan kamar mafarki ne da fassarar mafarki don wani lokaci yana fassarar mafarki haka zahirance amma ba nafsi ba ne ba tabbaci ba ne amma sun ga Abu Lahab suka ce kai ya ka haɗu da shi ce sharri mana ya ce babu alheri ya ce abinda na samu kawai shi ne wani lokacin da jiki shirwa da yatsa na babban yatsa na nakan tofe ruwa nakan samu ruwa ɗan dama dama shi ne Allah ya kore masa wannan ne saboda me saboda ƴanta suwai ba dai wannan shi ne mafi ƙarancin waɗanda suke gidan wuta wanda ya ɗan samu sassauci daman su biyu ne wanda yake an ce wannan ruwaya ce ta ƙurwa kuma Imam al-Bukhari ne ya ambata Imam Muslim bai ambata ba akwai babban annabi Abbas bin Abdul Muttalib wata rana yake ya manzo Allah yace ya Rasulullah yace wani taimako zaka yi wa babbanka Abu Talib yace babbana Abu Talib yace ya taimake ka ya kakkare ka kuma haka ne saboda jigo ne a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun kafin a aiko annabi a matsayin annabci tun ma yana yaro yake wajen Abu Talib shekara ta nawa shekara nawa annabi ya yi mahaifiyarsa ta rasu shekara hudu wajen kakarsa fa yana da shekara shida daga nan Abu Talib ya dauke shi har aka turo shi annabci shekara nawa kenan kafin a turo shi annabci ka gani wasu kuma suka ce da shekara hudu Halimatu Sadiya ta dawo da shi ta dawo da shi ne da ta rike shi ta ki dawo da shi saboda tsafin kirjinsa da aka yi lokacin da mala'ika ya jira suna kiwo a gaban sauran yaran aka kama shi mala'iku suka kama shi a gaban sauran yara sai suka watse wasu suka shiga daji wasu sai suka dawo da gudu suka samu Halima suka ce fa an kama Muhammad fa mun ga waɗansu mutane sun zo wasu halittu sun zo sun kama shi kamar ai kowa a cikin gari shine mutane suka fita kafin su zo su mala'iku sun riga sun gama sun tsaga kirjinsu sun fitar da abin nan sun mayar da kirjin sun nane kirjinsa Anas ibn Malik da yake ruwaito hadisin yaron gidan annabi shi da bai haɗu da annabi mawaqqa ba ma an sai lokacin da manzo Allah ya hijira yake ce yana ganin alaman wannan tabo na dinkin da aka yi ma annabi a kirjinsa lokacin annabi yana da shekara hudu
suna zuwa
sai suka same shi shi kadansa yana dawo amma jikinsa duk ya canza tunda ba su ga kowa ba gashi sun same shi shikenan sai tace garan mayar da kai wajen mahaifiyarka shine ta mayar da shi wajen mahaifiyarsa to amma da yaje wajen mahaifiyarsa aka ce shine nan ake ganin shekara duk kacal suka yi da mahaifiyarsa ta dauke shi ta kai shi Madina sai Allah ya karbi wanta aka dawo sai kakansa ya dauke shi shi ma shekara biyu kacal shi ma ya bar duniya sai babbansa ya dauke shi daban ko shekara 34 ko shekara 32 ya yi a hannun Abu Talib aka aiko shi annabi kafin nan ya masa aure ya san duk ɗabi'unsa gaba daya amma da ya zo ya yi wa'azi ma Abu Talib sai Abu Talib ya ce wannan addinin yara ne shi ba zai karba ba amma kuma ba wanda ya sai taba annabi in an zo an kawo complaint sai ya ce ku bari zan masa magana kai ko mutanen ka sassauta musu mana yace sakon Allah ne ai ni ba zagin su nake yi ba yaza da Abu Talib yazo mutuwa aka fada ma annabi cewa fa yazo ya tsaya yazo ya yi ta matsa masa cewa ya karbi addinin Allah ko kuma Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Rabi'a da walene da walene suka zo sai suka zo suka tattaru su kuma suka yi tunga a gefe suka ce a targabu a millati Abdul Muttalib sai a yanzu ne za ka kyamaci addinin Abdul Muttalib ya ce wala kada alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina lawla al malamatu wa hidaru masabbatin na wajattani samhan bi zaka mubina ya ce ma annabi kai hakuri kabar maza ya ce ni din nan ina kan addinin Abdul Muttalib abinda nake gudu kada in mutu a ce tsohon nan sai da ya ga mutuwa ya karbi addinin yara to annabi yayi bakin ciki kwarai da gaske shi yasa Abbas bi kuma kanin Abu Talib ne shine yake ce to wani sassauci ne yace to ba za a sake wuta gaba dai ba kafansa kawai Ahmad Ahmad shine inda baya taba kasa a cikin tafin kafan nan adam shine inda baya taba kasa shine kawai amma kwakwalwarsa sai ta ta farfasa wannan hadisi Imam Bukhari Muslim da sauran malamai ruwaito wannan hadisi saboda haka wannan yana daga cikin wanda za a yi musu sassauci to malamai sun ta bayanai dangane da Abu Talib da kuma Suwaiba wanda take yantacciyar bawa kamar baiwa ta Abu Lahab kamar yadda aka ce anan wa Suwaiba maulatul li Abi Lahab Suwaiba yantacciyar bawa ce ta Abu Lahab كان أبو لهب أتقها أبو لهب يا أنت أتا فأرضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاكد من ظن الله فلما مات أبو لهب لوقت عند أبو لهب يموت أريه بعض أهله سياق بدأك موت أنصر جتكين إيالا سأما فركي واتو بشر هيبا دعينهم في شر حالي قال له تيتي مصر ماذا لكيتا باين كاموتو ميكا حدو ديكي قال أبو لهب أبو لهب يتي لم ألقى بعدكم خيرا yace ban hadu da alheri ba bayan ku gaira an ne suqitu fi hadhihi yace lalle ni an kayar da ni a wannan yago da babban yatsansa wato an kayar da ni ruwa ana ba ni ruwa ina sha bai ataqati suwai ba saboda na yanka suwai ba alhiba bi kasar alha'il muhmala alha wannan shine fassarar wannan hadisi saboda haka hadisin ya kawo mana haddar karin bayani sai hadisi na gaba shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh